فلنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت مرسال دواء أولا لما كنا أصبر الله بكم لا أدري قرأت مرسال دواء أولا لما كنا نهدي biyar ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma yake mutum 21 ga watan 2 miladiya ta 2026. A wannan masallaci mai tarin albarka, masallaci marigayi alhaji Musa Wali, Allah ta'ala ya ji kanshi ya mishi rahma, domin ci gaba da gabatar da jarabinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan, wanda kuma wannan shi ne majalisinmu na hudu. Wanda idan ba manta ba, muna cikin tafsirin suratul Isra. Yammacin jiya mun tsaya a kan aya ta 57, wato 7. Yau insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta 58. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا.
وبجد تعالى يتشي وإن من قرية هما باب وسأل قرية ودعك على كرد إفا إلا نحن مهلكوها فأتشي سيئة تنشي موني مكا على كرد إفا قبل يوم القيامة جبل نغانة القيامة أو معذبوها عذابا شديدا ko kuma mu'azabtar da ita azaba wanda take mai raɗaɗi mai tsanani. Kana zalika fil kitabi masura, lallai wannan ya kasance abu ne wanda yake tabbatacce a rubuce a lauhul mahfuz. Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yana ba mu labari game da wata sunna daga cikin sunnonin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka kasance ba sa canzawa. Shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake halakar da al'umma a lokacin da ta saba masa, a lokacin da ta kishara iyaka, a lokacin da Allah ta'ala ya haita wa al'umma manzo, ta ƙaryata wannan manzon, ta sanka wa wannan manzon ajiye wa son zuciyarta. Manzon ya ci gaba da yi masa wa'azi ta ƙi wa azantuwa. To abin da yake biyo baya shine in ma Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'umma din baki ɗaya, ko kuma ya saukar masa da wata azaba mai tsanani, wanda wannan azaba za ta sa ka kame kuskurenka ta tuba ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ka sa alfarin sa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari daga cikin wannan sunna din. Yace wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyama aw mu'adhibuha adhaban shadida kana dhalika fi kitabi masura. Ma'ana duk wata al'umma da ka gani alƙarya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a nan, malamai suka ce yana nufin ƙuran kuffar wa zalimin, shine garuruwa na kafirai da kuma azzalimai waɗanda suke ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala, suke saba umarnin Allah maɗaukakin sarki. To Allah subhanahu wa ta'ala yana halakar da wannan al'umma ɗin ta hanyar kashe su gabaki ɗaya, ya sauka musu da wata musiba wadda za ta halakar da su baki ɗayansu ba tare da an rage kowa ba. In ma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ta hanyar wata musiba, kamar yadda ya gabata ainihin wato ga waɗansu al'ummatan tun daga san al'ummar annabi Nuhu alayhi salam, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ita ta hanyar saukan mata da ruwa wanda ake kira tsufana. Allah ya sauka musu da ruwa ta sama ta ƙasa sakamakon ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam da suka yi, da kuma saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ya bamu labari game da al'ummar annabi Nuhu a cikin suratul A'raf da suratul Anbiya da suratul Shu'ara da suratul Shura da suratul Nuh da surat Hud, da surat Yunus, da waɗansu surorin mabambanta. In muka ɗauki abin da Allah ya bamu labari a cikin suratul A'raf, Allah ta'ala yake cewa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni aqafu alaykum adhab yawmin aqim. قال الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وألتف لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Allah ta'ala ya ce mun tura Nuhu lallai zuwa ga mutanansa dan ya musu wa'azi ya musu gargaɗi. Ga kuma irin sigar wa'azin da ya musu yace ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ya ku mutane na haƙiƙa ni mai gargaɗi ne a gare ku mabaye. Ine muku gargaɗi akan ku bi Allah ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a. Amma ƙarshe suka ƙaryata shi. Suka yin imani da shi, suka ƙaryata shi. Allah ya ce sai muka halakar da su, muka tseratar da shi da waɗanda suka yi imani a cikin jirgin ruwa. Yadda Allah ya halakar da su, sai Allah ya labarta mana cikin suratu Yunus, wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i wa ghiba al-ma wa qudiya al-amru wa stawat 'ala al-judiyyi wa qila bu'dan lil-qawmin zalimin. Allah ya saukar musu da ruwa ta sama da ƙasa. Aka ce da sama ta saukar da ruwanta, aka ce da ƙasa ita ma ta fitar da nata ya yi ambaliya. Ƙarshe ruwa ya haɗu sama da ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su baki ɗayansu. Babu wanda Allah ya tseratar a ciki sai waɗanda suka hau jirgin ruwan Annabi Nuhu. Kaga a nan Allah ya tabbatar da faɗin sa wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha aw mu'adhibuha adhaban shadida. Kaga waɗanda an halakar da su ne baki ɗaya. Kaga Hajawa, mutanen Annabi Nuhu da alaihi salam, su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu Annabi Hudu, ba su yi imani da shi ba, suka ƙaryata shi. Suka ce ƙarya yake, suka kafirce wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala su ma ya halakar da su. فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Allah ya ce suka ƙaryata Annabi Hudu, muka halakar da su baki ɗayansu, muka yanke ƙarshensu ta yadda a ƙasansu gaba ɗaya babu wata al'umma da za ta biyo baya. Haka ne ya faru ga Adawa, haka ne ya faru ga Samudawa, haka ne ya faru ga al'ummar birnin Madiyana, mutanen Annabi Shu'aibu. To dukkanin waɗannan al'ummai da Allah ya halakar da su, ba wani abu ne ya sa Allah ya halakar da su ba, sai dan sun kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala, sun ƙaryata manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu. Kuma dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala da ya halakar da su bai ainihin wato zalunce su ba, ya aikata musu abin da ya dace da su ne. Wannan shine abin da ake kira al-jaza'u min jinsi al-amal, sakamako na irin aikin da mutum ya aikata. Shi yasa Allah ya ce fa kullun akadna bi dhanbi, kowanne a cikin su mun rike shi ne da zunubansa. Fa minhum fa kullun akadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man taqafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah ya ce dukkaninsu mun rike su da zunubinsu. Wasu a ciki mun tura musu iska ta halakar da su, wasu a cikinsu mun tura musu tsawa ta halakar da su, wasu a ciki mun sanya ƙasa ta rufta da su muka mayar muka rufe, wasu a ciki mun dulmiyar da su a ruwa suka rufe muka kashe su a haka. Allah ya ce dukkaninsu Allah bai zalunce su ba, sai dai su suka zalunci kansu ta hanyar ƙaryata manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ya aika musu. Ina fata an fahimta. Haka wannan shine abin da Allah yake nufi da wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha aw mu'adhibuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha aw mu'adhibuha adhaban shadida. Malaman tafsiri sun yi maganganu da dama game da sabbin saukar ita wannan aya din. Shin me yasa Allah ta'ala ya saukar da ita? Akwai wani abu da ya faru wanda dalilin sa Allah ya saukar da ayar? Kuma a'a, labari ne kawai Allah yake bayarwa saboda wa'azantarwa. Ibn Kathir alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa hadha ikhbarun min Allah azza wa jalla bi annahu qad qaddama wa qada bima qad katabahu inda usul lahu al-ma'qul. Yace wannan labari ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bamu na abin da ya hukunta kuma ya kaddara sannan ya tabbatar da shi wanda yake rubuce a cikin littafin shi na Lauhul Mahfuz annahu ma min qaryatin illa sayuhlifuha. Allah yana gaya mana cewa babu wata alƙarya daga cikin alƙaryatu waɗanda suka saba wa Allah suka ƙetare iyakar suka kafa face Allah subhanahu wata'ala ya halakar da wannan al'umma din bi an yubida ahlaha jami'ahum, ko dai Allah ya karar da al'ummar wannan alƙaryar gabaki ɗayansu su mutu a yanke bayansu aw yu'adhibahum azaban shadida, ko kuma Allah ya azabtar da su azaba wadda take ainihin wato mai raɗaɗi imma bi qatlin, ko dai ta hanyar Allah ya turo waɗansu wanda za su karkashe su aw ibtila'i, ko kuma Allah ya saukar musu da wata musiba bima ya sha'u irin musibar da ya ga dama wa innama yakunu zalika bisababi dhunubihim wa khataayahum. Ibn Kathir yace ba wani abu yake janyo irin wannan ba face zunubinsu da laifuffukansu. Kana duk wata al'umma da kaga Allah ta'ala ya halakar da ita ko ya saukar mata da wata musiba, to ba wani abu ne ya janyo ba face zunubinta da laifuffukanta. Shi yasa yace kama kana anil umamil madiya, ko kuma kama kana anil umamil madiya, kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana akan al'ummatan da suka gabata. Allah ta'ala ya ce wa ma zalamnahum, ba mu zalunce su ba, walakin zalamu anfusahum, sai dai su suka zalunci kansu da kansu. Daga lokacin da za a aiko maka manzo ka ƙaryata shi a ce ka yi kaza, ka ce ba za ka yi ba, a ce kar ka yi kaza, ka ce sai ka yi, to ka zalunci kanka kenan. Duk abin da ya biyo baya wannan abin da ka aikata na ƙetare iyaka shi ya janyo maka. Sai Allah ta'ala ya ce wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha, nawa nawa ne daga cikin alƙaryatai garuruwa al'ummatai atat an amri rabbiha, waɗanda suka saba umarnin ubangijinsu suka aikata abin da ubangiji ya zo musu da shi wa rusulihi, suka saba wa manzanninsa. Allah ta'ala ya ce fa hasibna hisaban shadida, sai muka yi masa hisabi, muka yi wa wannan al'ummar hisabi tun a duniya hisabi wanda yake mai tsanani. Muka ba ta sakamakon saba wa Allah da sakamakon ƙaryata manzannin. Allah ya ce mun yi musu wannan sakamakon tun a duniya, sakamako ne kuma wanda yake mai tsanani. Wa azabna ha azaban nukura, Allah ya ce kuma muka azabtar da ita azaba mummuna wadda ba za ta musaltu ba. Me yasa? Saboda sun saba umarnin Allah, sun ƙaryata manzannin da Allah ta'ala ya aika musu. Fa za'at wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra, Allah ya ce muka ce da su kankani azaba, kankani azaba wadda ta biyo bayan abin da kuka yi na aiki. Allah ta'ala kuma ya sanya makomarsu ta kasance makoma ce ta hasara ta tabewa a duniya. An tabar da su ta hanyar ɗaiɗaita su da saukar musu da azaba da yanke bayansu, sannan kuma za su je ranar alkiyama Allah ya sanya su a wuta a ci gaba da yi musu azaba wadda take ainihin wato mai raɗaɗi. Wannan shine ra'ayin Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah. Wasu kuma daga cikin malamai suna ganin alƙarya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in min qaryatin anan, suna nufin alqura kullaha sawa'un kanat lil mu'minina aw lil kafirin. Ma'ana Allah yana magana akan kowace alƙarya, kowane gari in Allah ya ga dama, ba ruwan Allah da wannan garin mu'minai ne, wannan garin kafirai ne, waɗannan masu ta'a ne, waɗannan masu saƙo ne. A'a, in Allah ya ga dama kowace al'umma yana iya saukar mata da azaba, imma saboda abin da wasu wawaye daga cikin wannan al'umma suke ƙaryata suke aikatawa. In aka samu waɗansu mutane daga cikin al'umma suna aikata saƙon Allah, matuƙar ba a samu waɗanda suke hana su ba, in Allah ya tashi saukar da fitina yana haɗawa ne da masu saƙon da waɗanda suke shiru gabaki ɗaya. Shi yasa Allah ya ce wata ƙuntit na kalla tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul 'adhab, ku ji tsoron fitina wadda in ta zo ba za ta taƙaitu kaɗai akan waɗanda suka saba wa Allah ba, za ta haɗa ne gabaki ɗaya kowa da kowa. Shi yasa hadisi ya tabbata cikin Sahihul Bukhari daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda, ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa yazzu jayshanil ka'ba fa iza kanu bi bayda'in min al-ardh khatafa Allahu bi awwalihim wa akhirihim. Allah ya ce wasu mutane za su taho da niyyar rushe dakin Ka'aba suna cikin tafiya yayin da suka yada zango a wani fili fetan na ƙafa sai Allah subhanahu wataala ya hada da su da suka taho da wannan niyyar da waɗanda suka samu a inda suka yada zango manzo Allah ya ce sai Allah ya hada su gaba ɗaya ya halakar da su ya tiskar da su ya sa ƙasa ta rufe da su illa na Aisha Allah ya tsara mata idan take cewa ya rasulullah كيف يقف الله بأولهم وآخرهم ومن ليس منهم وفيهم أطباقهم كيا يا الله زي هذا دسوما سنير جائم باب روانا جما وأن دكيل كاسوان چيني يفتو دسو كيا ذا هذا دسو جما إيه أحلكا فضع الله يكي يقف الله بأولهم وآخرهم الله زي هلكا دسو جما تيا ثم يبقون على نياتهم سنن أتاير دسو كوا أكن نياسا وأن نياته دممون النية عن هلكا دشي sakamakon wannan mummunan niyyar da mummunan nufa shine sai a sanya shi a wuta wannan kuma hanya ce ta biyo da shi ko kuma a'a zuwa akai aka same shi a inda yake ko kuma a'a dan kasuwa ne aka hada hashi aka halakar amma Allah ya ce sai Allah ya bashi lada sakamakon wannan kuma da aka hada da shi ba shi ne kaga dai ba a cince shi ba ba a zalunce shi ba domin an halakar da shi alkhairi ya biyo bayan wannan halakarwa Allah ya ce sai halakarwar ta kasance kamar wata musiba da Allah ya jarrabe shi da ita. Bawa dama Allah ta'ala yana jarraba sa da musiba. Idan Allah ya so shi da alkhairi, ba kowa Allah yake jarraba da musiba ba. Musibar da muke ci muke gudu, Allah duk wanda kaga Allah ya jarrabe shi da musiba, Allah yana son sa ne. Ina fata an fahimta. Allah yana son sa ne. Shi yasa manzo Allah ya ce idza arada Allahu 'abdan, idza arada Allahu qauman ibtalahu. In Allah yana son wata al'umma Allah yana son wasu mutane sai Allah ya jarrabe su a jarrabe su da wata musiba a jarrabe su da wani bala'i manzo Allah ya ce kamar rabbi yafarahu ridha duk wanda ya yarda da wannan jarrabawar ya miƙa wuya ga Allah yayi hakuri sai Allah ya yarda da shi kaga sanadiyar hakurin sa da miƙa wuya ya ja masa ne yardan Allah wa man saqita wanda kuma yayi fushi idan me za a jarrabe ni me nayi ta kawai yau an jarrabe ni da wannan ko an jarrabe ni da wannan haba haba to sai akwai masu irin wannan daga cikin mutane wannan shine asaqu fushi a cikin jarrabawa manzo Allah yace kamar sai da fara fushi wanda yayi fushi sai Allah ya fushi da shi ina fata an fahimta kaga kenan wanda Allah yake so shi Allah ta'ala yake jarraba amma kuma kin an ce wanda Allah yake so shi Allah yake jarraba ba sai aka ce kuma kaje ka tabbata Allah ya jarrabe ka ba an fahimta ko sa akwai akwai ainihin wato a haka tuqafihi masu tsoron Allah haka tuqafihi sai yanzu wani sai ce fiki da haka ne Allahumma fiki ba shi ita Allah ka jarrabe ni da duk abin da kai dama a taba yin wani mutum a samnunul muhib ya taba ba mu kissa ana wani masoyin Allah mutum ne wanda an yi masa sheda yana son Allah mawaki ne adibi ne amma duk wata waka da zai yi zaka ji waka ce ta yaban Allah waka ce ta kirarin Allah waka ce ta kokarin Allah da kwarzan sa Allah saboda yadda yake son Allah an fahimta har ta kai yana ji ma cewa ai shi mallakin Allah ne duk abin da Allah ya ga dama yi masa shi ya shirya zai karba ne a gare shi har yake yin addu'a yana cewa Allahumma fili bima shi'ta ya Allah ka jarrabe ni da duk abin da kaga dama ko menene ya Allah jarrabe ni da shi sai Allah ya amsa addu'arsa Allah ta'ala ya jarrabe shi da fitsari aka riki masa fitsari ya kasa yin fitsari ga fitsarin yana ji in ya je ya tsugunna kuma ji yadda zai yin kurin fitsari fitsari ba zai fito ba kuma ya ka jin sadi ha ba shi yake zai iya ba Allahumma fili bima shi'ta Allah ka jarrabe ni duk abin da kaga dama so da aka kwana ɗaya biyu babu fitsari ga mara ta cika da fitsari ko san yadda mara mutum take in ta cika da fitsari mutum ya kasa samun nutsuwa al-muhib yar ka hace malam ya rikice ya fita hayyacin sa ya shiga damuwa ya dinga istighfar yana Allah na tuba Allah ka yafe min Allah na tuba har sai da kai ka kawo ya zama tamkar mahaukaci yana yawo kwararo kwararo yana bin makarantu kananan yara yana raba musu kwaba yana cewa ud'u li ammakum al-kazzab to yi wa kawun ku makaryaci addu'a Allah ya saka mai mara sai sai haka ya dinga bi har Allah ta'ala ya gama jarraba shi ya saka masa mara ya samu ya fita don sakalan guda. To tun daga lokacin an ce sannu da Muhammad sai ce a barin sarsa. Ai ba ma ba masoyin Allah bane makaryaci ne. Kaga baya halatta da an ce Allah yana jarraba wanda ya ga dama daga cikin bayi wanda yake so ka ce ya Allah ka jarrabe ni da duk abin da kaga dama saboda ka so ni. Wannan kuskure ne. Ina fata an fahimta. Da haka alƙura a nan malamai suka ce Allah yana haɗa duk ƙura da ya ga dama ko kuma musulmi ko kuma sai ainihin wato kafirai ya halakar da su ko ya saukar musu da wata azaba wadda za ta ƙara musu imani da yaqini ta kuma ƙara musu haƙuri da ainihin wato juriya. Shi yasa Imam Al-Alusi alaihi rahmatullah yake magana game da faɗin Allah wa in min qaryatin yake cewa zahirin umumin lafazin yana nuni ne akan cewa kowace alƙarya Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi. Kowace alƙarya sawa'un wannan alƙaryar mai da'a ce ga Allah muminai ne ko kuma wannan al'ummar fajirai ne masu saban Allah ko ma kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba. In Allah ya ga dama yana halakar da su ta hanyar kashe su gabaki ɗaya ko ta hanyar saukar musu da wata musiba ko kuma ta hanyar jeho musu wani bala'i ko jeho waɗansu mutane waɗanda ainihin wato za su halakar da su. Amma bisa ga al'ada al'ummatan da Allah ya fi halakarwa su ne masu saba masa masu ƙetare iyaka. Shi yasa Allah ya ce da mu fa kullun akadna bi dhanbi minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man aghraqna wa minhum man tasafna bihi al-ard. Kaga duk waɗannan an rike su ne game da zunubin su. Haka in ka ɗauki Yahudawa waɗanda Allah ya mayar da su birrai a sabu sabti wasalhum an alqaryati allati kanat safirat albahr id ya'tihim kanu yad'u fi sabko id ta'tihim italuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yathbituna la ta'tihim kamalika nabluhum bima kanu yaftukun. Haka su ma Allah ya mayar da su birrai ne saboda laifin da suka aikata. Da haka kowace al'umma Allah yana iya yi mata haka amma dai Allah ya fi yin haka ga waɗanda suka ainihin wato saba masa. Shi yasa ainihin wato Alusi ya ce kowace al'umma tana iya shiga amma ra'ayin malaman farko ya fi rinjaye waɗanda suke cewa Allah yana yin haka ne ga waɗanda suka saba masa ko suka ƙetare iyakarsa ko kuma suka kasance ainihin wato gafalallu. Amma matuƙar al'umma ce na gari Allah baya halaka. Ko da a ce a cikin al'umma waɗanda suke fasadin akwai nagari to Allah ba zai halakar da su gaba ki ɗaya. Shi yasa Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun. Da kai ubangijinka baya halakar da wata al'umma haka kawai saboda zalunci. A ce mutanen wannan alƙarya din salihan bayi ne Allah ya halakar da su Allah baya yin. Shi yasa in muka duba ainihin wato waɗanda muka ba da misalin su na ƙarshe ashabu sabti ai sai da Allah ya tsiratar da nagarin fa amma da su ma zukiru fihi an jaina alladhina yanhauna an su'i wa akadna alladhina zalamu bi adabin ba'is bima kanu yasqu. Bayan sun wuce goda da iri an yi musu wa'azin ba su ji ba an gargade su ba su karbi gargadin ba Allah ya ce sai muka tsiratar da waɗanda suke hana su karna waɗanda suka kasance nagari masu yi wa Allah da'a. Allah ya ce sai muka tsiratar da su waɗanda suke laifin kuma sai muka rike su da azaba mummuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci ya sabon Allah. Wata irin azaba ce falamma atau amma nuhu anhu. Allah ya ce yayin da suka ci gaba da zuwa ga abin da aka hana su da shi suka ci gaba da kamun kifin da aka hana su kulna lahum kunu qiradatal khasi'in. Allah ya ce sai muka ce da su ku tunda kun ki kuwa a su kun ki ku bar abin da aka ce ku bari to ku zama barin rika a tsantattu. Sai Allah ya mayar da su barin rika. Sai ka kama tun da komarsa a bakin ruwa yana samun kifi sai ya zama gari. A gaba magana samun kifi sai dai a dinga tsalle-tsalle. To me ya janyo saƙon Allah? Waɗancan da suke hanawa Allah ya tsiratar da su. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ko dai ku dinga umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna ko kuma Allah ya saukar muku da musibar da ba za ku iya da ita ba kuma ku roki Allah ya ci amsa mu. Da haka dole a samu al'umma tana umarni da kyakkyawa tana hani da mummuna. khairiyyah din da Allah ya bawa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su ita ne saboda umarni da kyakkyawa. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma wadda aka fitar da ita don ta amfanar da mutane. Me yasa kuna umarni da kyakkyawa, kuna hali da mummuna, kuma kun yi imani da Allah? Ya ka waɗanda suke umarni da kyakkyawa suna hali da mummuna, Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin wato tseratar da su, ya kuma ainihin wato halakar da waɗanda suke saban Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan abu ne wanda yake da daɗe, Allah ya tabbatar da shi tun gabanin halittar sammai da ƙasai. Shi yasa Allah ya ce wa kana zalika fi kitabi mastura, wannan halakar wadda Allah yake yi wa al'ummar da suka saba masa, suka ƙetare iyaka, suka ƙaryata manzanni, abu ne wanda dama can Allah ya rubuta shi tun gabanin a halicci al'ummar. An ƙaddara an rubuta al'ummar wane, adadi kaza za su imani, adadi kaza za su saba, za su yi barna, za mu halakar da su. Haka al'ummar Annabi wane, kaza za su imani, za mu tsiratar da su. Kaza za su saba, su yi barna da fasadi, za mu halakar da su. Allah ya riga ya ƙaddara wannan tun gabanin halittar bayi. Waɗanda za a halakar da su an ƙaddara, waɗanda za a saba musu da azaba an ƙaddara. Ita azaba in ta zo takan halakar da wasu, wasu kuma ba ta halakar da su, sanadiyyarta sai su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ba ta an fahimta. Shi yasa Imam al-Qurtubi ya ce maktuba ay maktuban, abu ne wanda an riga an rubuta shi, an tabbatar zai faru, lokaci kawai ake jira in lokacin ya zo kuma wannan abin zai faru. Li kulli ajalin kitab, kowane ajali duk abin da ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi. Sai Allah ya ce ne
وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا.
Ubangiji ya ce wa ma mana ana an nursi bil ayati illa an kazzaba ayina kamar da aka mu busu da fara biha wa ma nursi bil ayati illa takhwifa. To sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya ci gaba da bayyana mana falala daga cikin falalolin da yayi wa al'ummar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yake jin kan wannan al'umma, yake kuma ainihin wato tausaya mata. Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati, ba wani abu ne ya sa muka ki mu tura musu da ayoyi, waɗansu manyan alamu kamar yadda muka tura wa al'ummatan da suka gabata ba, illa an kazzaba bi al awwalun, sai dan cewa waɗancan din ma da muka tura musu ayoyin sun ƙaryata ba su imani ba. Wa atayna samudan naqata, kuma mun ba wa samudawa taguwa, mubsiratan, wadda suke iya ganin ta kuru-kuru, wa zalamu biha, amma sai suka yi zalunci suka kafirce wa Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, Allah ya ce kuma ba ma tura aya wata alama wadda za ta tabbatar da annabtar Annabi, sai dan a tsoratar da al'ummar da ke tare da wannan Annabi. Wannan ayar ita ma tana daga cikin ayoyin da malaman tafsiri suka kawo dalilai da dama waɗanda suke ganin su ne suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita. Imamu Ahmad alayhi rahmatullah a cikin littafinsa ya kawo hadisi daga ainihin wato Abdullahi bin Abbas, Allah ya ƙara mishi yarda, yake cewa sa'ala ahlu makkata annabiyya sallallahu alayhi wa sallama, mutanen garin Makka sun nemi Annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam an yaj'ala lahum as-safa dhahaba, suka ce in har kana so mai imani da kai mu yadda kai Annabi ne manzo da Allah ta'ala ya aiko, to sai ka sanya wannan dutsen na Safa gaba ɗaya ya zama zinare. Wa an yunashiya al-jibala anhum fayazra'u, kuma waɗannan duwatsun da suka zagaye garin Makka muna so gaba ɗaya a shafe mana su, a baje su wajen ya zama ƙasa yadda za mu iya yin shuka ta fito. فقيل له ليسكتد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن نستعني بهم wa in shi'ta an nu'tiyahum alladhi fa'alu. Sai Allah ya ce da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, abin da suka roka in ka ga dama za mu kyale su, ba za mu zo da abin da suka nema ba, amma da yawa daga cikin su ba su shige. In ka mun ga dama kuma in kana so za mu musu abin da suke so, ma'ana dutsen Safa da suka ce ya mayar da shi zinare, Allah ya ce za mu mayar musu da shi zinare gaba daya. Sannan za mu tafiyar da duwatsun da suka kewaye garin Makka gaba daya, mu plat din su garin Makka ya tashi daga tsandauri ya koma normal kasa da za su iya yin shuka ta fito. In ka so za mu iya yin haka, walakin sai dai fa in kafaru, in muka yi abin da suka nema kuma suka kafirce suka ƙi imani, uhliku kama ahlakum man kana qablahum min al-umam, Allah yake to zan halakar da su kamar yadda na halakar da al'ummatan da suka gabata. Kana la, sai manzo Allah yake a'a, ya Allah ba sai an yi musu da abasu haka, ina fata an fahimta. Da haka na sai ya rawaito irin wannan hadisin shi ba daga ainihin wato Jarir bin Abdullah al-Bajali, Allah ya kara musu yarda, suka ce wannan shine dalilin saukar da wannan aya. Mutanen Makka sun nemi Allah ya kawo wata aya da za ta tabbatar da cewa Annabi manzon sa ne da shi. Wata aya suke so shine dutsen Safa. An san dutsen Safa amma a wajen Allah abu ne mai sauki. Wa kana garika an Allah ya ce, ya ka Allah ya ce in kuna so
dan zabo ne, in aka ce kwanon zabo wajen da yake da dutse zuwa su ne manya da ƙanana,
shi yasa babu abin da ake shukawa a Makka ya fito. Duk abin da ka gani a Makka shigar da shi ake yi. Ina fata an fahimta. Mun yi wannan bayanin da a shekarun baya cikin suratu Ibrahim in ba a manta ba. Suka ce to suna so a tafiyar da waɗannan duwatsun ƙasar su ta zama rayayyiya wadda za su iya shuka tsiro kuma ya fito su amfana. Abin da suke so kenan. A cikin suratul Furqan bayan sun fadi waɗannan biyu sai suka ƙara da cewa ko kuma a ba Annabi wani lambu a cikin garin Makka dai da ba a shuka. A ce ga wani garden wani lambu ne na Annabi za a shiga duk wani nau'in ƴaƴan itatuwa za a samu a ciki. Allah ya ce in ka so za mu musu wannan, amma in suka kafirce bayan su da abin da suka nema, Allah ya ce za mu halakar da su. Sai Allah ya ce ba wani abu ne yasa ba ma irin wannan abin da mutane suke nema a yi musu ba, sai dan mun san in mun yi din ma ba za su yi imani ba, domin a baya mun yi irin wannan din kuma ba a yi imani ba. Samudawa sun ce ba za su yi imani da Annabi Salihu ba har sai dutse ya haifi taguwa. Suka ja Annabi Salihu bayan gari aka nuna masa wani katon dutse, aka ce so muke wannan dutsen ya haifar mana taguwa, amma raƙumi na miji ba taguwa mace. Allah ya ce ka Annabi Salihu ka gaya musu in mun sa dutsen ya haifa za su yi imani, suka ce za su. Allah yake sai muka ba su atina samudan naqata mubsiratan, Allah yake kuru-kuru suna gani da idan su lokacin da dutsen yake nishi na naquda kamar yadda mace ke nishi lokacin da za ta haihu, haka suke gani da idan su kuma suna ji dutsen ya tsage taguwar ta fito. Bayan ta fito ma Allah bai bar su haka ba, ita ma ta koma gefe ta ƙara kwanciya ta ƙara yin nishi ta haifuwa ta taguwa. Sun nemi guda ɗaya Allah ya ba su, amma fa zalamu bi hakki suka ƙaryata. Daga kai ma inda a yanzu za mu ce za mu yi musu abin da suka ce a yi musu, za su ce sihiri ne ba gaskiya ba ne. Ina fata an fahimta. Haka Sa'id bin Jubair alaihi rahmatullah shi ma ya kawo kusan kusan wannan magana, yake cewa qala al-mushrikuna ya Muhammad, mushrikan larabawa suka ce ya kai Muhammad, innaka taz'umu annahu kana qablaka anbiya, ce kana rayawa kana faɗa mana cewa gabaninka an yi wasu annabawa, kana bada labari akwai annabuwa ne, akwai annabuwa ne, akwai annabuwa ne. Faminkum man sukhira lahu ar-rih, daga ciki ta ba mu labarin akwai wanda aka hore masa iska. Annabi Sulaiman ta ce yana yin duk abin da ya ga dama a iska, ya aiki iska, ya sa iska ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza. Wa minhum man kana yuhyi al-mauta, ta gaya mana daga cikin annabawa akwai wanda shi matattu ba yake tayarwa, ya rayar da su, shi da annabi Isa dan Maryam. Fa in sarraka an nu'mina bika wa nusaddiqa wa nusaddiqaka, in kana so mu imani da kai kuma mu gaskata ka, fad'u rabbaka an yakuna lana safa zahaba, kai ma ka roƙan mana ubangijinka ya mayan mana da safa ka zama dutsen zinari kamar yadda waɗanda suka roƙi Allah aka ba su abubuwan da aka ba su. Allahu ilayhi, sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi wahayi yake cewa inni qad sami'tu alladhi qalu, Allah yake gaya wa annabi na ji abin da suke faɗe. Wa in shi'ta an naf'ala alladhi qalu, in ka so ya Muhammad za mu aikata abin da suka ce a aikata musu. Fa in lam yu'minu, amma in muka aikata musu ba su imani ba, nazala al'azab, ko azaba za ta sauka a kansu. فانه ليس بعد نزول الايات مناظره دون باب وني ابو da yake biyo bayan saukar da aya da tsaunawa, in har mun saukar musu da abin da suka nema a saukar ba su imani ba, to ba magana kuma ka ci gaba ne musu wa'azi, ba magana ka tambaye su me yasa ba ku imani ba, azaba ce kawai za ta biyo baya. Wa in shi'ta, in kuma ainihin wato kaki, in kuma ka so, Allah yace za mu rabu da su, ba za mu saukan musu da ainihin wato wannan azaban ba, ba kuma za mu bayar da abin da ainihin wato suke buƙatar ainihin wato a saukan musu ba. Wannan ita ma wata riwaya ce wadda take da alaƙa da waccan. Akwai riwayar Abdullahi ibn Abbas har wa yau wadda Allah ya ba wa annabi wani abu da ke ƙara kwantar masa da hankali bayan ba a saukar da wannan ayar ba, kamar yadda riwayar ta zo, Qurayshawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ud'u lana rabbaka an yaj'al lana safa zahaban wa nu'minu bika, ka roƙan mana ubangijinka ya mayan mana da dutsen safa ya zama zinari, sai mu imani da kai. Kala sai manzon Allah ya ce wa taqalun, in an mayar da safa din zinari da yadda za ku yi imani, qalu na'am, sai suka ce eh. Fa da'a, sai manzon Allah ya yi addu'a. Fa atahu jibrilu fa qala, sai Allah ya turo masa jibrilu ya ce inna rabbaka yaqra'u alayka as-salam wa yaqulu lak, ubangijinka ya ce na gaishe ka kuma ya ce na faɗa maka, in shi'ta asbaha safahum zahaba, in kana so kamar yadda suke buƙata su kwanta in sun wayi gari za su ga dutsen safa ya zama zinari. Wa in shi'ta faman kafara minhum, amma wanda ya kafirce daga cikinsu ba'da zalika, bayan safa din ya zama zinare, azabtuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin, Allah yake to zan mai azaba irin wanda ban taba yi wa wani abin halitta ba. Wa in shi'ta, in kuma ka so za mu kare su, ba za mu saukar da abin da suka nema ba, walakin amma fatahtu lahum baba at-tawbati war-rahma, to zan buɗe musu kofa ta tuba da rahama, ta yadda duk abin da suka yi in suka tuba zan gafarta musu. Fa qala sai manzon Allah yake bal baba tawbati war rahma, a ya ubangiji ba su da abin da suke nema ba sai an sauka ba, a buɗe mana kofar tuba da kuma kofar rahma da jinkai. Ina fata an fahimta kaga al-aya, al-ayat da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata anan jam'i ne na al-aya. Al-aya kuma shine wata alama, wata alama da Allah yake bawa annabi. Anan ayar da aka ce za a bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abin da suka nema, qalbi safa zahaban, ma'ana amayan musu da dutsen safa ya zama ainihin wato zinari. Wa min iza'ati al-jibali an makkah li yazra'u makanaha, ya kuma tafiyan musu da duwatsun garin Makka ta yadda za su iya yin shuka ta, waɗannan su ne ayoyin da suke nema. Ina fata an fahimta haka. Duk inda ka ji an ce al-aya na nufin wata alama da aka bawa ainihin wato wani annabi daga cikin ainihin wato annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su wannan abin da suka nema ba, amma ya ba mu'mine daga cikinsu gafararsa da tuba, ta yadda in mutum ya aikata laifi ya tuba Allah subhanahu wata'ala zai karɓi tuban sa zai kuma ainihin wato gafarta masa sai ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama garkuwa ga wannan al'umma da ya san kace annabi ya zama garkuwa ai ragowar annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya aika musu manzanni ai su ba a ba su zaɓin cewa za su yi imani ko ba za su yi imani ba ina fata an fahimta ba a ba su zaɓi ba kawai abin da suka ce a ba su kai tsaye an ba su waɗanda suka yi imani sun tsira waɗanda ba su yi imani ba Allah ta'ala ya azabtar da su amma su al'ummar annabi sai aka ba su zaɓi aka ba annabin zaɓi in ka so za a yi musu abin da suka ce amma in ba su yi imani ba azaba za ta biyo baya in kuma ka so za mu kyale su amma za mu buɗe musu kofar rahama da tuba kaga annabi ya zama rahama ga al'ummar sa sai sa Allah ya ce wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim ba wani abu ne yasa Allah yake azabtar da al'ummar ka ba sai dan ka kasance a cikin su sai sa Abdullahi dan Affan Allah ya ƙara mishi yadda yace wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba ta garkuwa guda biyu garkuwa daya Allah ya tafiyar da ita amma garkuwa daya tana nan har a kashi al-kiyama yace garkuwar farko da Allah ya ambata yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah yace wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim ba wani abu ne yasa Allah yake azabtar da su ba sai dan kana ciki annabi yana cikin wannan abin ba wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa hum yastaghfirun ba wani abu ne kuma yasa Allah ba zai azabtar da su bayan baka nan ba sai dan a cikin su da akwai masu tuba masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su nemi gafararsa kaga kenan alfarmar annabi al'umma take ci Allah bai halaka da ita su wannan laifukan da ake aikatawa a yau in ban da alfarmar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma istighfari wallahi da tuna Allah ya kai mu makabarta tarihi babu wani dangi sako da ba a yi a yau wanda a baya an yi shi shi kadai sanadiyar sa Allah ya halaka da al'umma duk wani zunubi da wata al'umma da ta gabace mu ta yi babu wanda ba a yin su a yau ba wanda kuma dalilin sa ba sai Allah ya halakar da al'umma ba amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya daga mana kafa yake kyale mu saboda alfarmar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sauki zubar da jini da ake yi yau babu abin da yake mafi sauki yau a cikin wannan al'umma sama da zubar da jini zubar da jini ya zama ba a bakin komai ba yanzu jiya nake karantawa a labarai an shiga wani ƙauye a jihar Kebbi an kashe mutum wajen mutum 41 a jihar Kebbi mutum 41 a satin da ya gabata satin da muka ɗauki azumi duk da za a ɗauki azumi akwai garin da aka shiga nan ma aka kashe mutane wajen mutum 36 babu wata rana da za a wayi gari ba tare da an zubar da jini ba tare da an kashe mutane ba waɗanda ba su zuba ba su gani ba Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara mishi yadda yake da zawali duniya ahwan inda Allah min qatl nafs al mu'min duniya gaba ɗaya ta salwanta ta rushe yafi sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala akan azbar da jinin mu'mini guda ɗaya a kashe mu'mini guda ɗaya suna kullum kashe mutane ake shuwagabannin mu kuma suna ji suna gani ba inda za a ce yau an kashe mutum shuwagabanni ba su gani ba domin da an yi abin kafin yaɗa labarai suke watsawa wani lokacin da gawawwakin da aka rashe amma a jin mamaki shuwagabanni za su gani hankalin su kwance su ci su koki su sha su koki su kwanta su bacci da mai shaki kuma wai abin ta kai ce abin ta kai ce a irin wannan situation din da ake kashe mu wai shugaban kasa ya fito yake cewa wai mu yafe ba an ta a yafe ba za a yafe ba ta yaya za mu yafe maka ka kai abin da ya kamata bukatar ka kawai ita ce bukata ita ka sa a gaba abin da zai zartar da kai akan kujerarka shi ka sa a gaba a haka kake so mu yafe maka wallahi ba za mu yafe ba a matsayin mu na ƴan arewa ba mu yafe irin zaluncin da ake yi mana ba mu da wakilci shuwagabanni duk shuwagabannin mu na arewa aljihun su ne a gaban su bukatar su ita ce bukata ba al'umma su ba rayukan al'umma su ba su duk inda suke suna cikin azumci suna cikin tsaro duk inda suke da convoy na jami'an tsaro amma talakawan su ba abin da ya shafe su da halin da suke su mutu ko su rayu a banza ratuwar su ga talakawa shine lokacin da sai su zo su kafa musu kariya a haka ake tunanin zamu yafe wa wani shugaba da ya zalunce mu a haka kuke tunanin zamu yafe mu halin da suka jefa mu a cikin musiba a haka wallahi ba zamu yafe ba in kuna so mu yafe muku ku daidaita mana halin da muke ciki ai ku kuka samu a cikin musibar da muke ciki yanzu muke magana da fassare na kungiyar jama'a da su ji an lafai gashi a zaune duk wannan halin da ake ciki da insecurity wallahi wallahi shugabanni suna da hannu shugabannin mu suna da hannu a wannan insecurity din Najeriya akwai evidence wannan katsuna a kwanakin baya ya so ya faɗa akwai manyan jami'an gwamnati da ta kama a haka kinasa dan rufa'i ya zo ya zargi ofishin mai ba shugaban kasa shawara a kan harkar tsaro na rubato cewa a ofishin su ake daukar nauyin yan ta'adda daga ofishin su ake ba su abinci ake ba su kuɗi ake ba su makamai hali yau ba a fito an kano ba ba a fito an ce ƙarya ya an kai shi kotu ba sun yi claim damage cewa ya ɓata musu suna ya musu sharri karshe saboda a raina mana wayo da tunani sai aka ce wayar fa siyasa ne saboda different party ne yanzu a kwanan nan ga wani zargin da ya fito daga ofishin sa cewa an shigo da guba Najeriya kuma mu abin da muka dauka wannan gubar za a yi amfani da ita ne wajen kashe mu tunda ba a fito an mana bayanin me za a yi da wannan gubar a Najeriya ba ba a fito an mana bayanin me za a yi da ita a Najeriya ba guba ce wacce duk karfin jinin ka a kwana uku ta kashe ka me za a yi da ita a Najeriya ko ita ma yan ta'addan za a bawa abinci a ruwa su sha su mutu yan ta'addan da kuke bawa manya manyan makamai yan ta'addan zamfara tabbi katsina sokoto makaman da suke fitowa suna nunawa a kafafen yaɗa labarai tiktok da twitter da facebook da aka ga ɗan ta'adda yana bidiyo ya tsaye kuma a ce ba a san location ɗin da yake ba gundugun da ke hannunsu yanzu gundugu ne waɗanda suke iya harkar da kuka ba a ina suka samu wa ya ba su saka sai ya zamu yafe muku ana to haka muna kiran ka shugaban kasa in so kake mu yafe ma magana ce ta abawa mai haƙƙi haƙƙin sa kawai a dawo mana da tsaron mu a dawo mana da amincin mu a dawo mana da kwanciyar hankalin mu a daina kashe mu sai mu yafe abin da muka ce ba mu yarda da shi ba a canza mana da wanda muka yarda yanzu ga shugaban Amifutin din nan da aka fara INEC tun da aka yi appointment ɗin sa musulman Najeriya muke cewa ba mu yarda ba ba mu yarda ba saboda matsiyin musulunci ne da musulmai amma da mu kananan da shugabannin mu da sarakunan mu da malaman mu duk an mayar da mu ba mu da amfani kiran ya sake a banza dattijan waɗanda muke ganin dattijai ne sun yi kira malamai sun yi kira sarakuna sun yi kira duk a banza ko tarihi ba ka yi ba shugaban kasa ko tari ba su mana ba ana mai ta haukan mu kenan mai ta haushi mai ta isu bayan hari ba za ka canza ba saboda kana da interest a kansa zai yi maka abin da kake so a 2027 kana da interest ma abin da kake so a 2027 muna nan muna zuba ido samu da malamin da zai zo ya kara kana ta mana musulmi musulmi a 2027 an fice da wasu ma an harbi karsana an kace ga addini kristanci kuma yana juya Najeriya wallahi kristanci ne yake juya Najeriya a yau duk wata kujera da ka sani babba a Najeriya krista ne aka a haka wai wasu musulmai marasa kishi suke maganar wai kiyayyar addini ke ta sa ake yi a mukutun wai ba wani magana cewa waye waye ba INEC da aka sa abin da aka samar da INEC in 1958 aka samar da INEC up to now musulmai biyu ne suke INEC tun daga 1958 zuwa yanzu daga jega ke wanda ya maye gurbin sa Ahmad wane ne amma waɗanda suka biyo baya suka rike wannan kujerar kristoci ne a taɓa ji wani musulmi ya ce a sauke wani saboda kirista ne duk waɗanda suka rike musulmai biyu ne tun daga 1958 zuwa yanzu a taɓa jin wata shekara da aka ce wai musulmai ba su yarda da shugaban INEC ba ba wai magana ce ta arne ba ne kowaye ma arnan a ɗauko a sa kujerun musulmai ɗan arewa nawa ne aka sauke su aka ba wa arna waye tari waye ce wani abu minista a fitar gata musulmi bane dan arewa aka soke shi aka kawo arne shi ruwa wani na musulmi aka soke shi aka ba arna wadanda matar shugaban kasa take da interest akan su ka ji bace wani abu to da ka in kana so mu yafe maka a gyara abin da kake so a gyara shine zamu iya yafewa ba wai zamu yafe din bane in an gyara din ma zamu ji shin zamu iya yafe wani kuma zamu yafe ba in an gyara din ma sai mun yi tunanin zamu iya yafewa ko ba zamu yafe ba amma ba yadda zai ane mana wannan zalunci kuma a zo a ce mana mu yafe wannan ba zamu yafe ba ba tsoro ne yake sa ba a fada gaskiyar ba ba za mu yi daina jin tsoron dama kuma mu ba tsoron muke ji ba jinin mu na matasa ne samar kaka ce kake ta mu abin da dattijan ba za su iya ba shi muke yi yanzu ko za ma tsoro wallahi ba dauri ba ne ko kisa ka daure mu ka ci gaba da rayuwa ka daure mu da igiyar da zaka tarar da igiyar duniya gaba ɗaya wajen daure mu in kisa ne ka kashe mu kai ka zauna gadin duniya ba shikenan ba eh a cikin rayuwar da irin wannan rayuwa ta cikin ciki da zalunci wallahi gara mutuwa in dai kana da yakinin Allah zai ji kanka yamma muna sallah ana kashe gidajen mu bin mu ake ana kashe mu ane wa matan mu da ƴaƴan mu kaɗe kuma shugabanni kuna gani saboda munafunci da ƙarfin soja a Najeriya wai a ce sojojin Amerika su za su zo su taimaka muku a wajen yaƙar jami'an tsaro Allah ya ji kan abace ya gafarta musu yake duk wata fitina a Najeriya da ta gagari jami'an tsaro we so for 8 hours yake to shugabanni ne a cikin wannan fitina a fata ne ya faɗi wannan maganar ko kan ya faɗa ka shi yanzu muna gani da wata fitina a Najeriya da za ta wuce kwana biyu awa 48 a kasa maganin ta sai in hukuma tana da hannu a cikin wannan fitina kuma ni dama na rade ina faɗa ko dai hukuma ta yi maganin waɗannan matsalolin ko kuma ita take yi shine kawai bandits kidnappers Boko Haram na kurawa waye wallahi ko dai gwamnati ta yi maganin su ko kuma gwamnati ta sallama sun fi karfinta ta ba su kasa ko kuma gwamnati ce take yi cikin ukun nan dole sai a yi daya so da in kuna so mu yi shiru ku gyara in kuna so mu yafe ku gyara in kun ga dama ku yi ta cewa muna tunzura mutane tunziri ba mu fara ba sai 2027 wannan shi ne magana kuma ba za mu gushe ba muna kai ƙarar ku wajen Allah ba za mu gushe ba muna kai ƙarar ku wajen Allah mun san Allah ba zai kyale ku ba wallahi in Allah ya kyale ku a duniya Allah ba zai kyale ku ba a lafiya da na fara daidai Allah ta'ala ya hada mu aladan baki daya wanda ne kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mu bi hadal qadr kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك ونتوب اليك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسوس مرايو يا اكي تاشي كان اجا جي كون كاغا يا من كي زامو جين كسا نيرا 100 كو 200 كلن كاغا وسو كما سرا فارا انا كاغا زامو فارا ريكي كوكوبي
No, no, no.